za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga masallacin Shehu Manzo wanda Sheikh Muttaka Modibba Tukur zai gabatar tare da alaran mansa Muttaka Shehu Manzo wanda gidauniyar Jamil Isa gwamna suka dauki nauyin kawo muku.
Idan kuka yi alƙawari tsakaninku da Allah, to ku bari ku cika dukkan dan adam akwai alƙawari tsakaninsa da Allah sun a alam zarri lokacin da Allah tabaraka ta'ala yake cewa alastu bi rabbikum qalu bala cewa shin ban kasance ni ubangijinku bane ainihin halitta duk ta amsa cewa ta yadda shi ubangiji ne gare ta to ya dora ainihin ibadu akan wannan halitta ta dan adam to wannan alƙawari ne da mutum ya dauka tsakaninsa da Allah zai bauta wa Allah duk abin da yake alƙawari tsakaninsa da Allah ana neman ya kiyaye wannan ya cika wannan alƙawari din ko kuma alƙawarin da ke tsakaninsa da mutane shi ma ya kokari ya cika shi kar ya zanto mai karya alƙawari hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa alamatul munafiqi thalatha idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada aqlaba wa idza tumina kana cewa yana daga cikin alamomin munafirci abubuwa guda uku shine idan mutum ya zanto duk sanda ya yi magana maganarsa ta zama ƙarya ko kuma sanda ya ɗauki alƙawari zai yi abu ya saba alƙawarin ko a bashi amana ya ci amana waɗannan duk alamomin munafirci ne za ka ana neman dukkan musulmi ya kiyaye wannan abinda ka san za ka ɗauki alƙawari ka san ba za ka cika ba to tun farko kar ka ɗauki alƙawari din idan ko aka baka amana kai ƙoƙari ka kiyaye amana wannan ya shafi mutum a gidansa ne shugaba ne a cikin al'umma duka kowa irin wannan yana daga cikin matsalolin da yake shafan kowa da kowa shi yasa musamman shugabanni da suke neman mulki wa ainihin al'umma a wajen al'umma to idan mutum ya san ba zai iya cika alƙawari ba kare yaudari al'umma ya ɗauki alƙawarin da ba zai iya ba saboda Allah tabaraka ta'ala ya ce innal ahda kana mas'ula shi alƙawari abun tambaya ne a lahira Allah zai tambayi mutum akan alƙawarin da ya ɗauka shi yasa ko da auradai da waliyai suke ɗorawa ainihin muridansu wanda suke ɗauka su muridan suke ɗaukan alƙawari na bauta wa Allah to shi yasa ake cewa in mutum ya san zai iya zai alƙawarin ya kiyaye to za a bashi wannan askar saboda ya ɗauki alƙawari tsakaninsa da Allah ya yi ba a can zai wannan ibada din idan ko ya bari to lallai ya bar alƙawari da ya ɗauka innal ahda kana mas'ula
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وآثر تأويلا
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وآثر تأويلا الله تبارك وتعالى يكتب لنا بياني أكن أبوًا دا يكمات مي دا أبوًا دا يكمات مكياني yace wa auful kaila ku cika ainihin mudu ku cika shi idza kuntum idan kuka yi auru din ko za ku yi auru ta bangaren ku ko za ku yi wani duka ana buƙatar mutum ya cika mudu yadda ya kamata saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a waje wailul mutaffifina alladhina idza ta'alu 'ala an-nasi yastawfun وإذا كالوهم وعوضنوهم يكسرون ألا يكون أولئك أنهم مبعوثون الله ينا تبتا تشيوا وتتا تبتا أذابا تا تبتا وردسكي توي مولو وانا يا شافي متى نسكي هركر كاسوا أتشم ما عملولين كاسوا أنا أبقات المتين يتكا مولو كده يتوي يزمتو إنشيني زي سيا kaya a wajen misali mutumin da ya kawo kaya shi ya kokari ya yi awo mai kyau idan ko zai sayar wa wani ya yi mummunan awo ba tare da cikawa ba wannan laifi ne babba haram a cikin addinin musulunci mun ga yadda Allah ya magana akan mutanen annabi shu'aibu akan rashin cika mudu yana daga cikin babban laifinsu wanda har Allah ya halaka su akan wannan. Allah ya ce wa awfu kayli idza bintu wa zinubi al-qistasi, sannan abun da ya shafi harkar sikeli to shi ma a auna shi ya zama daidai, kar a samu matsala abun da ya shafi harkar auna na sikeli ya zama a yi wasu dabarbaru na sun ce ainihin sikelin ya zama ba zai bada ko ɗaure shi kai yadda ba zai bada namban da ya dace din ba, ko ko a sa guwa a tare nauyin kaya, wannan duka haramun ne. Ko kuma gidajen mai da ake zuwa a sha mai, akwai nambobi da ake amfani da su wajen dannawa a bada kuɗin adadin yadda mutum zai sha mai, ya zama nan ma ɗaure wannan ainihin sikeli din, duka wannan haramun ne ga masu gidajen mai su aikata irin wannan aiki, suna cikin wadda wajen nomin ustasin mustaqim wa'azin yana kansu. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, zalika kaga wannan hukunce hukunce da bayanai da Allah ya yi na a cika mudu ainihin cika ainihin sikeli a kiyaye shi, khairun shi ya fi alheri, wa ahsanu ta'wila shi ne kuma mafi kyawun ta'wilan makoma mai kyau a lahira idan mutum ya aikata.
Wala taqfu ma lai talaba min ilmin inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah dai yana ta mana wa'azi a cikin wannan littafi wanda yake gagarau a cikin dukkan littattafan duniya, ba a samu littafin da yake kamar Al-Qur'ani ba wajen gaya wa mutane rayuwa da addini da dukkan abun da mutum yake bukata, akwai shi a cikin wannan littafi. Ma farratna fil kitabi min shay, idan mutum ya bi abun da Al-Qur'ani ya faɗa to ya tsira, idan ko bai bi ba lalle hakika yana tare da halaka. Sai sa Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana abubuwan da ya kamata mu yi da abubuwan da ya kamata mu bari. Anan Allah yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kada ka yi magana ka dora zance akan abun da baka da ilimi a kansa, duk abun da baka san shi ba to kada ka yi magana a kansa. Ko a addini ne akwai fannoni da yawa na ilimi da ainihin abubuwa a cikin wannan addini ɓangarori daban-daban, duk abun da aka tambaye ka idan bai shafe ka ba, ba ka da masaniya a kansa, abun da Al-Qur'ani ya ba da umarni shi ne fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, idan ba ku san abu ba ku nemi masana abu sai ku tambaye su su muku bayani filla-filla a kansa. Da kada mutum ya yi magana akan abun da bai sani ba. Me dalili? Allah tabaraka ta'ala ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'in kana anhu mas'ula, saboda jin mutum, kunnensa da ganinsa, idanunsa da zuciyarsa, duk abun da mutum ya motsa da waɗannan gaɓoɓi nasa dukkansu abun tambaya ne ranar tashin kiyama. Za a tambayi mutum a kansu cewa me ya aikata da su, ya aikata abinda Allah ya yarda da shi da ya bashi idanu, ya yi amfani da su a inda ya kamata ya amfani da su, ko ko ya ƙetare iyaka ya kalli abinda Allah bai da ya kalla ba, ko ko kunnan sannan ya ji abinda Allah yake so a ji da shi. Al-Qur'ani gaskiya da dukkan abubuwa na addini abinda zai amfane shi rayuwarsa ta duniya da ta lahira, ko ko bai yi amfani da wannan kurmin akan wannan ba, zuciyarsa me ya ajiye mata, me ya saka mata, duka Allah zai tambaye shi waɗannan gaɓoɓi yayi da su, saboda amana Allah ya bashi na waɗannan gaɓoɓi. Allah tabaraka ta'ala kuma ya ce kowane abu da ya baka irin wannan ya baka kiwo ne, yana so ka yi aiki da shi ko ka gudanar da shi yadda ya faɗa. To idan baka yi ba baka kiyaye wannan amanar da aka baka ba, kuma za a tambaye ka a kai kullu ula'ika kana anhu mas'ula.
Wala tamshi fil ardi maraha إنك لن تطرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الله تبارك وتعالى يتقوى من وعزي يتياك أم أدم wanda kake ganin kanka kai kaman wani ne, to Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha, kada kai tafiya a doron kasar nan tare da kana nuna alfahari, kana nuna girman kai, kada kai wannan. Saboda shi dan adam ba a yi shi don yin girman kai ba, ana neman sa da ya kaskantar da kai ne. Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a hadisi yana cewa من تواضع رفعه الله، ومن رفع وضعه الله. دكان ودا يكن كنتر دكان يتواضعي تو الله زي تجعل مرنسا يسامح أو كك. أما دو ودا من الجرمان كي تو ونكم أبو نذير فارو دشي shine Allah zai ainihin wato kaskantar da shi. A hadisin yana cewa man tawada rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Duk wanda ya girman kai to Allah zai ainihin kaskantar da lamarin sa. To girman kai ba dabi'a ne ta mu'minai ba, ba dabi'a ce ta mutanen kirki ba. Dukkan ni'iman da Allah ya ba mutum to ba a buƙatar ya girman kai, abinda ake nema ya kankantar da kansa, ya mai da kansa ba komai ba. Malamai Larabawa suna cewa arba'atun muhlikatun lil 'abdi ana wa nahnu wa abi wa jaddi. Abubuwa guda hudu suna halaka mutum in bai lura ba. Ya kamata dan adam ya lura da abubuwa guda hudu. Arba'atun muhlikatun lil 'abdi ana, kalmar ana din nan ni wane ne, ni kaza ne, ni kaza ne, ai ni ina da kaza. Wannan kalmar idan mutum ya biye mata to za ta halaka shi. Ana wa na'anu, haka nan mu suwane ne, mu ba a taba mu, mu ne kaza, mu ne kaza, mu mun kisa kaza. Wannan kalmar na'anu din nan tana halaka mutum. Sannan wa abi, babana, ni babana wane ne, ni dan gidan wane ne, ni babana kaza ne, wannan ita ma tana halaka mutum. Sannan wajaddi, kakana, musu jinin su wane ne, mu ne kaza, kowa ya san mu a kasar nan, kowa ya san mu kaza. Wannan duk yana halaka dan adam. Dan adam ya dauki kansa shi ba kowa ba, to Allah sai ya dauka shi. Dan ya duba shi ba kowa din bane idan bai bi Allah tabaraka wa ta'ala ba. Inna akramakum indallahi atqakum, wanda yake girma a wajen Allah shine wanda yake tsoron sa, shine ya zama wani abu wanda Allah zai gode masa saboda bin Allah tabaaraka ta'ala da yi. Amma in ba haka ba, dan adam bai wuce gashi nan an yi shi da kasa ne ba, cikin sa duk yana dauke da dauda da najasa, duk abun da yake dole sai ya ji ya fitar da shi, yana cikin duk dai gashi nan dan adam ba wani abu bane. Amma Allah tabaraka wa ta'ala yana mana fada a nan, yana cewa shi dan adam wala tamshi fil ardi maraha, kada dan adam ya tafi a doron kasa yana mai alfahari, yana tinkaho, yana nuna shi wani ne. Innaka lan takhriqa al-ardha, Allah ya ce kai dan adam da kake ta wani girman kai, kana ta wani fadi, shin lan takhriqa al-ardha, ai ba za ka iya huda wannan kasa ba. Don ka kai tinkaho da alfahari za ka iya taka kasan nan ne ka ringa huda ta saboda isanka da girmanka? Ai ba za ka iya. Innaka lan taqriqa al-ardha wa lan tabluqa al-jibala tula, kuma ba za ka iya kai ainin duwatsu tsaye ba. Duk fadin ranka da za ka yi da takamarka, ai duwatsu sun fi ka tsaye, ba za ka iso su ba. A sai ka ga kai ba kowa ba ne. Abinda zai sa ka zama wani shine ka bi Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a cikin littafinsa na Ruhul Adab da yake magana akan kankantar da kai, sai ya ce ma idan ka duba akwai wasu kalmomi wanda suke da daraja saboda sun kankantar da kansu sai Allah ya dauka su. Yace misali ka dauki kalman ilmu. Ilmu kaga kalman ilmu din nan ilmi kenan ya fara da wasalin kasa ne saboda yayi tawadu'i ya fara da wasalin kasa ilmu sai ya zama Allah ya dauka ilmi ya zama kowa a duniya yana son sa saboda me saboda tawadu'u da yayi sannan ka dauki kisbu misali wadata ainihin koshi in ka duba shi zaga ya fara da wasalin kasa ne kisbu to da ya tawadu'i sai Allah ya daga shi kowa yana neman abinci yana neman wadata yana neman koshi sannan idan ka dauki misalin kalmar gina wadata arziki na wadata gina zaga wasalin kasa ne ya fara da shi yayi tawadu'i Allah sai ya daga shi kaga man tawada rafa'ahu Allah to amma ka duba wayansu abubuwa kuma su kuma da wasu tawadu'i ba suka yi sama sama sai Allah ya mai da su kasa kasa shine misali ka dauki jahalu jahilci kaga ya fara da ja wasalin sama sai zama yayi kasa kowa baya son sa misali ainihin jadbu fari kaga wasalin kasa ne an wasalin sama ne kowa bai son abin da ya shafi fari saboda babu ainihin walwala a cikin fari in an ce shekara an yi fari ma to mutane za su sha wahala kaga ya zo da jadbu ya zo da wasalin sama to haka dai abubuwan suke a cikin hikimomi na malamai wanda yake nuna cewa ana da bukatar mutum ya kankantar da kansa ya mai da kansa ba kowa ba to sai Allah ya daga shi
kullu zalika kana tayyatan inda rabbika makruha
kullu zalika kana sayyatan inda rabbika makruha kullu zalika dukkan abin da aka ambata din nan na kada ayi kaza kada ayi kaza kada ayi kaza wajen abubuwa sun kai kamar guda goma sha wadda Allah ya ambata a cikin wannan sura guda goma sha biyu wa'inda abubuwan da aka faɗa ɗin nan daga farkon inda aka fara magana ɗin bayan inna haza alqur'ana ya hadidi lati ya aqwam da Allah ya fara lissafo kada ayi kaza kai ayi kaza sai da ya lissafo abubuwa kamar guda goma sha biyu to waɗannan Allah ya ce kullu zalika kana sayyatan duka waɗannan abubuwa ne wanda suke munanan abubuwa wanda suke haram wanda makruhan abun ki inda rabbika a wajen ubangijinka tabaraka wa ta'ala Allah bai son ayi waɗannan abubuwa kaga qur'ani ya dora mu akan tafarki mai kyau idan mutum ya bi waɗannan wa'azuzzuka na kada ayi kaza kada ayi kaza kada ayi kaza ayi kaza to kaga ya samu tafarki mai kyau inda zai bi wanda zai samu shiriya kuma ya samu saduwa da Allah lafiya kalau Allah ba mu ikon bin dukkan abubuwan da Allah ya umarce mu da su ya kuma kiyaye mu daga ainihin aikata abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta mu
zalika mimma awhayi ilayka rabbuka min al-hikma wa la taj'al ma'a Allahi ilahan akhara fatulqiya fi jahannam maluman
ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقي في جهنم ملوما مدحورا الله تبارك وتعالى يقول ذلك هذا هو أن وأرزقك وأن أبوك أنك فتاة مما أوحى إليك ربك ينادي قسم أبوك وبنجدك يوحي zuwa gare shi zuwa gare kai Annabi sallallahu alaihi wasallama min al-hikmati na daga ainihin wa'azi wala tajal ma Allah ilahan akara har yanzu dai kai dan adam kada ka sanya wani abun bauta kuma bayan Allah ma'ana ka hada shi da Allah tabaraka wa ta'ala kada kai wannan wala tajal ma Allah ilahan akara fatulqa fi jahannama, sai a jefa ta cikin wutan jahannama, maluman kana alhalin abun zargi, madhuran abun korewa daga rahamar Allah idan kai wannan.
أفعد فيكم ربهم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنهم لتقولون قولا عظيما.
أفعد فيكم ربهم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. الله تبارك وتعالى يكي وكابرين da suke cewa Allah tabaraka ta'ala yana da ƴaƴa mata, yana da ainihin wato mala'iku ƴaƴa mata ne nan ga Allah tabaraka ta'ala. Allah ya ce afa asfaqu, yanzu ku kafiran Makka da dukkan wanda suke cewa Allah yana da ƴaƴa din nan, yanzu Allah ya ke bance ku, shi rabbun ubangijin ku ya ke bance ku, bil banina da ƴaƴa maza, wattakaza inathan shi kuma ya riki mata, minal mala'ikati daga mala'iku da kuke cewa mala'iku banatullahi, yanzu haka ta ya za ku wa Allah irin wannan mummunan ainihin zabi, wato ku ku ce kuna da ƴaƴa maza sannan Allah shi kuma yana da ƴaƴa mata, ya kuke irin wannan riyawa? Innakum kunin nan fa lataquluna qawlan azima, kuna faɗin zance wanda yake mai girma a wajen laifi, a ce Allah yana da ɗa, ai wannan babban laifi ne sosai a wajen Allah tabaraka ta'ala, wanda ya kai ga duwatsu suna tarwatsewa saboda an ce Allah yana da ɗa, ko wata kirin jibalu hadda, ko an da ƙaunin rahamani walada, wannan babban laifi ne ji Allah tabaraka ta'ala.
Wala qarsawna fi hada alqur'ani yadhakkaru wa ma yazidum illa nufura,
wala qarsawna fi hada alqur'ani yadhakkaru wa ma yazidum illa nufura, wala qarsawna fi hada alqur'ani yadhakkaru, haqiqa ji Allah tabaraka ta'ala mun yi bayani filla filla a cikin wannan alqur'ani na misalai da dama da abun da ya shafi wa'adu da wa'idu. Shi alqur'ani yana wa'azi da yawa, babban abubuwan da alqur'ani yake koyar da mu, yake magana a kai, za ka ga akwai at-tafsiru, akwai al-inzaru, akwai al-wa'adu, akwai al-wa'idu, akwai al-qisas da at-tabshir wal-inzar, waɗannan suna daga cikin abin da Qur'ani yake tafiya a kai, ya gaya ma in kai kaza ga alƙawarin abin da za a ma wa'adu kenan. Sannan akwai wa'idu narkun azaba, in ka aikata kaza to kaza zai same ka. Sannan za ka samu akwai tabshir, akwai bishara, duk wanda ya kaza aljanna ta tabbata gare shi, wanda ya kaza zai shiga aljanna, tafsir, akwai inzar na gargadi kada kai kaza, kada kai kaza, akwai kuma qisas, za a rinka baka labarai a cikin alqur'ani, labari akan kaza, labarin kaza, labarin annabi wani, labarin kaza, duka shi qur'ani yana dauke da wa'annan abubuwa gaba daya wanda muka ambata. Allah yake cewa mun yi bayani billa billa a cikin wannan alqur'ani na abun da ya shafi wa'adu da wa'idu da abun da ya kama da wannan. Ba mu yi wannan ba sai don ya zakkaru, saboda ɗan adam ya wa'azanta ya gane cewa Allah guda ɗaya ne, Allah ne kuma ya kamata a bi. Wa ma yaziduhum illa nufura, amma su waɗannan kafirai babu abunda shi wannan wa'azi na alqur'ani yake ƙara musu illa nufura, sai dai kaucewa, ma'ana su guje anil haqqi, gabar wannan gaskiya na alqur'ani din nan, shine abin da kafirai suke.
Qul law kana ma'ahu ayatun kama taquluna idan lam taghayyara lil 'ajli kabira,
qul law kana ma'ahu alihatun kama taquluna idan lam taghayyara lil 'arshi sabila. Allah yake ga kafirai wanda suke cewa akwai alloli bayan Allah tabaraka ta'ala, akwai abun bauta. Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, qul lahum, ka ga ya musu, law kana ma'ahu alihatun, da dai akwai wani abun bauta tare da Allah bayan shi, akwai wani abun bauta, kama ta quluna, kamar yadda kuke fadi, idan labtagha biladil arshi sabila, idan da yayin nan ai labtaghu sabilan ila zil arsh, da sun nemi su sauran allolin sun nemi mafita akan Allah mai al arsh, inda akwai su allolin, saboda tunda Allah shine mai sama, shine mai kasa, shine mai kowa da komai, inda akwai waɗansu allolin da ba za su yadda Allah guda ɗaya mallaki sama, mallaki ƙasa, mallaki ruwa, mallaki komai ba, tare sai an samu wani rikici, wannan Allah ya ce wannan kaza nasa ne, wannan Allah ya ce wannan kaza nasa ne, amma har yau har gobe ba a taɓa ganin wani abu ya faru a saman nan ba, a ce yau Allahn kaza da Allahn kaza sun haɗu, rikici ya faru tsakaninsu, Allahn kaza ya yaƙi jama'an Allahn kaza, a amabushi ba ta ba samu ba, ko ko a samu a saman nan yau an yanki kaza ta tsage, me ya faru, ai dai Allahn ne ya fizgina sa, babu shirin da aka yi ya tabbatar da Allahn guda ɗaya ne, kuma Allah ya faɗa yana cewa shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qism la ilaha illahu al azizul hakim, Allah ya fito ya ga duniya gaba ɗaya duka halitta cewa Allah da kansa ya shaida ba abun bauta da gaskiya sai shi, shi kadai, sannan mala'iku sun shaida haka, malamai sun shaida haka, to a sai inda akwai wani Allahn banda wannan Allah, da kenan za a samu shi kuma wani ya ja, amma rashin ba a samu wani ya ja ba, to ya tabbata cewa Allahn guda ɗaya ne. A wani wuri Allah tabaraka ta'ala yana cewa mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin idhan ladhhaba kullu ilahin bima khalaq, cewa Allah tabaraka ta'ala bai riki da ba, shi baya bukatan da, don duk wanda kaga yana bukatan da ai rauni ne yasa yake bukatan da, saboda ya san wata rana zai tsufa, wata rana ya san baya nan, idan ya samu da zai tsaya masa a waɗansu harkokinsa ko baya, ai rauni ne yake bukata da, sannan da kuma ai ta hanyar auratayya ake samu da, namiji da mace su haɗu su haifar da da ya zama yana da waɗansu ɗabi'o'i na ubansa ko na uwa, to ita ya Allah zai mallaki da, kai bukata qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, don haka shi Allah tabaraka wa ta'ala baya da bukatan da, sannan idan da akwai wani Allah, yadda kafirai suke fadin cewa mushrikai suna cewa alloli suna da yawa, har suna cewa ma wayya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce a bauta Allah guda daya, ajala lalihatan ilahan wahida inna hadha la shay'un mudda, waya za a bauta Allah guda daya, ai abun yayi abun nan, saboda su suna da abun bautar da yawa a wancan lokaci din. Allah tabaraka ta'ala yake cewa inda akwai wani Allah tare da shi, akwai wani abun bauta din, ai da kowani kowanne ya yanki nasa, da zahaba kullu ilahin bima khalaq, amma wala kuma wala ala menene ba'dhum ala ba'd, da wani Allah sai ya yi kokari ya rinjaye wani Allah, kamar yadda mulki take a duniya yanzu, wannan sarki ne, wannan sarki ne, to kowane sarki yana kokarin ya ga sarautarsa ta fi dan uwansa sarki, ko ya mamaye wancan sarkin, inda allolin suna da yawa, to duk da za a samu wadannan abubuwa, to amma tunda aka ji shiru babu wannan, shi kadai ya isa tabbatar da Allah guda ɗaya ne.
Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ulwan kabira,
subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ulwan kabira, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ubangiji wanda yake makadanci wata'ala kuma ya daukaka amma ya quluna gaban abun da suke fadi mina shuraka'i na daga abokanan tarayya cewa yana da abokin tarayya wannan tsarkaka ta sa ya tsarkaka uluwan kabira daukaka wanda yake mai girma
ولكن لا تفقهون تفقيهم إنه كان عليما غفورا
يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله تبارك وتعالى ننفع وليك شيني بك الانتباب وقبوتا لغسكيا سيشي wanda ya tabbata cewa shi kadai ne su wannan ubangijin fa yusabbihu lahu samawati sab'u sammai guda bakwai wal ardu da wadannan kasai duka yusabbihu lahu suna yi wa Allah tasbihi wa man fihinna da abun da yake cikin su duka kowanne yana yi wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ai babu wani abu a cikin halittar Allah illa yusabbihu bihamdihi face yana yi wa Allah tasbihi yana tudanyawa da godewa Allah tabaraka wa ta'ala yana fadin subhanallah wa bihamdihi kowani abu a cikin halittar Allah yana yi wa Allah tasbihi walakin la taqawuna tasbihahu Allah da kansa sai dai ku halitta ba ku fahimtar tasbihin da suke yi saboda abinda suke yi din ba a irin yaran ku bane kowani abu a cikin halittar Allah yana yi wa Allah tasbihi kowani wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi kowani abu yana yi wa Allah tasbihi sandararren abu ne mai rai ne ruwa ne komai yana yi wa Allah tasbihi sai dai mu ɗan adam ba ma iya fahimtar yadda tasbihi yake amma dai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa kowani abu yana yi wa Allah tasbihi ne shi yasa ma wani masalin Allah yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kowani abu da gani yana nuni yana shirewa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna Allah din guda ɗaya ne yana kuma tasbihi gare shi tunda mun gani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sayyidina Abu Bakar yazo ya zauna kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sayyida Umar yazo shi ma ya zauna a gefen sayyidina Abu Bakar sayyidina Uthman shi ma yazo ya zauna a gefen sayyidina Umar sayyidina Ali shi ma yazo ya zauna a gefen sayyidina Uthman bayan nan manzo Allah yana rike da wasu ɗan tsako a hannunsa sai suka aka ji tsakon suna taiwa Allah tasbihi suna subhanallah alhamdulillah duk wanda suke wajen suna ji manzo Allah bayan nan sai ya dauki kafuwan sai ya mika sayyidina Abu Bakar nan ma duk wanda yake wajen sai ya ji tsakon suna yiwa Allah tasbihi suna tasbihi sayyidina Abu Bakar ya mika sayyidina Umar shi ma aka ji wannan tsakon suna yin tasbihi daga nan ya sake mikawa sayyidina Uthman su ma aka ji sun yi tasbihi ya mikawa sayyidina Ali suka ji tasbihi wani sahabi ya ce da aka mika wani a wannan wajen sai aka ji sun yi shiru saboda shi martabarsa ba ta kai ya nasu ba yadda za a ji wannan tasbihi hakikanin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi kowani abu yana yi wa Allah tasbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa akwai wata bishiya ko kuma akwai wani dutse ma yana faɗan cewa akwai wani dutse a Makka tun kafin a aiko ni in zama manzo duk sanda na zo wucewa jikin dutsen sai ya ce mini assalamu alayka ya rasulullah yace wa inni la a'rifuhu al'ana yace har yanzu na san dutsen akwai hadisin ibnu umara abdullahi ibnu umar yace akwai da sayyidina ali duka yace akwai sanda suka fita da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen makka yace babu wani dutse ko wata bishiya da za su wuce sai sun ji tana cewa assalamu alayka ya rasulullah. To kaga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya samu wannan ballantana shi Allah tabaraka wa ta'ala da yake gaya mana wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Haka sai dai idan mutum baya fahimtan wannan tasbihi din, ko yanzu karan fanka ne, ko karan wani agogo ne, ko karan wani abu ne, kai dai mu za mu ci karan ne, amma akwai tasbihin da yake wa Allah tabaraka ta'ala. Idan Allah ya ga dama sai ya jiyar da mutum ya ji wannan tasbihin. Yanzu annabi Sulaiman da Allah ya bashi ilmi na sanin maganganun tsuntsaye, ai yana jin abun da ɗinsu, ya jijji abubuwa da yawa. Su annabi Dawuda, sauran annaba ai sun jijji abubuwa na halittun Allah wanda suka yi magana sun ji maganansu. Annabi sallallahu alaihi wasallama damu ya yi magana a gabansa, raƙumi ya yi magana a gabansa, ga sunan dai abubuwa da yawa duk sun yi magana da annabi yana ji kuma yana fahimtar abin da suka yi. Kaga kenan kowane abu yana yin magana a irin nasa maganan, yana yi wa Allah tasbihi a irin tasbihin da Allah ya ba shi. Kowane innahu kana haliman ghafura, innahu shi wannan ubangiji fa kana ya tabbata bai bushe ba, haliman mai tsananin haƙuri ne ga bayinsa, yana jinkirta musu azaba ko da sun cancanci a yi musu azaba ɗin. Ghafura kuma mai gafara ne, baya kama su da abin da suka aikata bisa gaggawa, yana jinkirta musu har lokacin da zai kama su.
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون فبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن إذا ainihin kai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka karanta wannan alqur'ani da Allah bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bila hijaban mastura. Mukan sanya hijabi shine shamaki masturan abun sitir cewa gare ka a tsakaninka da tsakanin waɗannan wanda ba su imani da ranar tashin kiyama ba, ma'ana fala ya raunaka ba za su ganka ba, koko idanunsu ba zai ga gaskiyar alƙur'anin ba, ya zanto Allah sai ya toshe zukatan nasu ba za su samu shiriya ba, ko kuma idan suna da niyyar cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama to ba za su ganshi ba. Wannan ya faru da Ummu Jamil matar Abu Lahabin, wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya kawo maganan sai sula naran zata lahabin wa ma'atu hammalatul hadabi fi jidiha hablum min masalin, sai ita Ummu Jamil ta ce yanzu waƙin Muhammadu ya dawo har mu ma sai an sa mu a ciki, wai alqur'ani wai waƙin Muhammadu su ma sai an sa su a ciki, an sa mijinta an sa ta, an ce wa ma'atu hammalatul hadabi. To shine ta ce to ita sai ta yi abin da ta zo ta yi maganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne ta zo ta ɗauko abinda ta ɗauko a kan ta yiwo kan annabi sallallahu alaihi wasallama, sai Allah ya shafe idanunta ba ta gane inda yake ba, ta yi abu bai yi ba. Kaga idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, mun sa ma wani hijabi abin sitir cewa tsakaninka da su ba za su ganka ba, ko kuma ba za su fahimci abin da ka faɗa ba. Haka nan har yanzu idan muka duba shekara lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa izini ya hijira daga Makka zuwa Madina a shekara ta 13 da aiko annabi sallallahu alaihi wasallama, yana da shekara 53 kenan, Allah ya masa izini bayan zaman kafiran Makka a daru Nadwa sun tattauna su na ƙarshe kan cewa sun ittifaqin za su nemi ƙarti guda 40 su ba su makami su je su kashe annabi sallallahu alaihi wasallama a huta. To sun gama wannan ittifaqi su Abu Jahal da sauransu, sai Allah sai sanarwa manzo Allah cewa ga abunda kafiran Makka suka shirya, suna shirin za su turo katti guda 40 su zo su kashe ka, amma yanzu na ma izini kai hijira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga samun wannan izini na hijira, inda ya fara zuwa shine gidan sayyidina Abubakar aminin sa sahibin sa, da yaje yace masa albishirinka Abubakar, Allah ni ma ya min izini in hijira daga Makka in koma Madina. Sayyidina Abubakar ya kuka saboda murna, saboda shi yayi kowa son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, irin cutar da ake annabi, ake cutar da annabi a Makka, ga abubuwa duk sai sun faru. Haka yana tausaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, haka tunda an izini hijira yanzu shikenan an samu mafita. Sayyidina Abubakar ya ce to shikenan as-suhba as-suhba ya rasulullah, abunda nake so manzo Allah abutan nan tamu, ina so ta dore hijiran ma ka min izini mu hijira tare da kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya masa izini za su hijira tare, a take yana da ra'uwansa guda biyu shi Sayyidina Abubakar, yace to ya ba wa su annabi da shi kenan wanda za su hau su tafi Madina. Sannan ya nema musu wani mutum wanda yake a lokacin bai musulunta ba, ana ce masa akwai Amir ibn Fuhaira, shi wannan bawan sayyidina Abubakar din ne. To akwai ɗayan wanda ya nema ya bashi kuɗi, yace ya nuna masu hanyoyi wanda kafiran Makka ba za su gansu ba. Sayyidina Abubakar shi ya ba da dukiyarsa akan wannan. To lokacin da suka gama magana, manzo Allah sai ya koma gida. Da ya koma gida, nan ne ya samu sayyidina Ali radiyallahu anhu, ya ce masa to Allah ya masa izini zai hijira, amma shi ya zauna ya je ya kwanta a kan shimfiɗarsa ya kwana. Akwai ajiyajiyar mutane da aka ba shi Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya mayar ma masu ajiya kayansu in ya so washe gari, shi kuma sai ya biyo. Sai ya ce to amma su waɗannan kafirai ga abinda suka shirya, za su zo ko har cikin gida za su zo su same ka, amma dai ba abinda zai same ka. Sayyidina Ali an ce shi ne farkon mutumin da ya ba da kansa a cikin wato rayuwarsa, ya ba da ita akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ya je ya kwanta inda ya san in an zo suna nufin za su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam. To manzo Allah da ya gama wannan, a zai fito kafin nan wannan katti 40 din su kuma sun zo, duka suna riƙe da bakamansu a hannu. Shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito sai yana karanta suratu Yasin, Yasinul Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anaqihim wa aghlala fahiya ila al-asqani fahum mahmahun waja'alna min bayni aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Shine mahallu shahid. To kaga kenan, wa idha ra'atil qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Sai zamto yana karanta yana fadin wannan wajen, sai zamto duk Allah ya rufe musu idanunsu gashin nan a gaban su, amma ba sa ganin sa. Har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki kasa ya ringa sawa akan kawunan su, yana karanta alqur'ani yana tafiya duka wadannan katti guda 40. Har manzo Allah ya fita inda ya tarar da sayyidina Abubakar su kama hanyar suka tafi. Gari ya kusan wayewa, aka zo ana tambayan su me wa kuke jira, suka ce suna jiran Muhammadu ne ya fito su kashe su. Da Muhammadu jin cikin dare ya fito, a bai fito ba. Ta ai ta gaban ku ya wuce ba ku ganshi ba. Har ma kasa ya ringa sawa akan kawunan ku. Ko wani katu in ya taba kansa zai ji kasa. Manzo Allah ya riga ya fita. Daga fa akshaynahu wa hum la yusirun.
فجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإذا ركعت ربك في القرآن وادوا ولوا على أدبارهم نفورا.
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وجعلنا mun sanya wannan alqur'ani mun sanya ko mun sanya akinnatan wato wani rufi ala qulubihim a bisa zukatan waɗannan kafirai an yaqahu cewa ba za su fahimci wannan alqur'ani fahimta da za ta amfane su ba shi yasa in an karanta musu alqur'ani ma ba sa fahimtar sa wa fi adanihim waqran har yanzu akwai wani thiqlan wani nauyi wanda ya tabbata fi adanihim a cikin kunnuwansu wala yasma'unahu ba sa jin alqur'anin irin ji na fahimta wa idza zakarta rabbaka haka nan idan ka ambaci sunan ubangijinka ka kadaita shi fil qur'ani a cikin wannan alqur'ani ka kadaita cewa shi guda ɗaya ne ba abun bautawa da gaskiya sai shi wallau ala adbirihim sai su juya bisa bayansu nufuran suna masu gujewa ga barin gaskiya haka su waɗannan kafirun suke saboda Allah ya sa wani sutura a cikin ainihin zukatansu ya sa wani nauyi a kunnuwansu ko da an karanta alqur'ani ba sa fahimta fi qulubihim marad fa zadahum Allah marada
نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مذكورا
نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مذكورا Allah tabaaraka wa ta'ala yace nahnu a'lamu bima yastabiquna bihi mu ne kasance mun san abunda suke ainihin wato sauraro da shi wannan alqur'ani suna sauraron sa ne saboda istihzai ba don su fahimci wannan alqur'ani ba Allah yace mu ne muka sani annan Allah ya amfani da afdal wato tafdil go a'lamu mu ne muka sani anan malamai suka ce ba a shi ismu tafdil baya aiki akan lamarin ubangiji idan ka ce mu ne muka fi sani to kaman kai tarayya akwai wani sani wanda yake da sani kuma bayan Allah kenan baka shi Allah shine kawai masani in ana maganan sani to Allah shine kadai masani babu wani baka in an ce a'lamu ma kawai ma'ana nahnu a'lamu bima yasmuna mu ne muka san ba za a ce mu ne muka fi sani ba haka malamai suke ba a yastami'una bihi abinda suke sauraro sababin me yasa suke sauraron alqur'ani mun sani suna sauraro ne saboda istihza'i ba dan su fahimci wannan alqur'ani ba aha iz yastami'una ilayka yayin da suke sauraron wannan karatu naka mun san me yasa wa izhum najwe haka nan yayin da suke ganawa da kai suke zantukansu mun san me suke zantawa me suke faɗa akan alqur'anin nan mun sani iz yaqulu zalimuna yayin da su waɗannan azzalimai suke faɗi cikin munajacin su in suna tattaunawan su sukan ce ai ma in yattabuna illa rajulan masura ai ma tattabuna babu wanda kuke bi wannan wanda kuke bi din nan kafirai suke gawa mu'minai ai ba wani bane illa rajulan mashura sai wani mutum ne kawai da aka masa sihiri wanda ya zanto a wani waje su ce shi mai sihiri ne wani waje kuma su ce an masa sihiri wato wani mutum ne kawai da aka masa sihiri shi kuke bi amma ba annabi Allah bane Allah bai aiko shi ba
umur kai darbu lamalan fala fadallu fala yastaghiruna qabila
umur kai darbu lamalan fala fadallu فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله ya ce kun zo ka duba kaifa darabu laka da amsala kaka yadda muka buga misalai da yawa gare ka suke buga misalai da yawa a gare ka su waɗannan kafirai ka duba yadda suke misalai suke fadan abubuwa cewa kai amma sihiri a wani waje su ce kai boka ne a wani waje su ce kai mawaki ne ba abun da su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba irin yadda suke buga misalai akan ka daban-daban ka waɗannan fadallu sun bata gabanin shari'a akan abun da suke akai din nan wala yastati'una sabila ba za su samu ikon samun tafarki zuwa ga wannan shari'a ba
tunda basu bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba basu imani da shi ba
qalu aina kunna ila man murfadan inna lanquduna kalam jadida
qalu aina kunna izaman murfadan inna lanquduna kalam jadida suwan nan kafirai da suke yin imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yin imani da tashi alkiyama yana daga cikin miyagun zantuttukan su sukan ce suna masu musun tashi alkiyama suna cewa a idza kunna izaman wai idan muka kasance mun mutu mun zama kasusuwa kamar yadda shi Muhammadu yake faɗa din nan bayan mun mutu mun zama kasusuwa warfatan mun zama rilligaggun kasusuwa din a mene warfatan ayinna la baqutuna yanzu wai za a tada mu halqan jadidan mu zama halitta sabuwa tunda wai Muhammadu yana cewa ai za a tada mu za a yi sakayya shine suke saboda isgilanci na tashi kiyama ba su yadda za a tashi kiyama ba wai yanzu bayan sun zama kasusuwa sun rilligige yanzu wai za a tada mu mu zama halitta sabuwa alhamdulillah abinda muka faɗa dai yana da rawa nan sa abinda muka kuskure Allah shi gafarta mana Allah sa mu da cikin wanda za a enter cikin wannan watan Allah gafarta mana gafarta iyayen mu da iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah saraka wa shirin mu da alkhairi wannan kasa ta mu da ta zo lafiya Allah ka mu shukuru wa Allah na da wa da kai iyayen mu shi sallallahu alaihi wasallam
An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga masallacin Shehu Manzo wanda Sheikh Muttaka Modib Batuku tare da Alarmansa Muttaka Shehu Manzo suka gabatar. Gidauniyar Jamil Isa Gwamna su suka dauki nauyin kawo muku.